Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 14 ga watan Janairu ne shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar ke yi da Hamas, yana mai cewa har sai sun yi galaba kafin su dakata. Shugabanni da kasashen duniya na ci gaba da yin tsokaci bayan da dan takarar jam'iyyar mai mulki ta DPP Lai Ching-te ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar Asabar a Taiwan. Wani ramin hakar ma'adinai da mutane ke haka ba bisa ka'ida ba ya halaka mutum 22 a arewacin Tanzania bayan da ya rubuta.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za ku ji cewa masana tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan jiragen yaki na zamani da Najeriya za ta saya daga kasar Rasha.
Jiragen da ake so a tsaya daga Rasha din wannan jiragen za su yi aiki sosai sosai a Najeriya, kuma tarihi da kasa kamar Najeriya wannan jiragen aka sayo su zai taimaka muna kan kallafa wannan mugaye.
Sannan za ku ji shawarar da masana harkokin tattalin arziki suka bai wa nahiyar Afirka don kaucewa tsadar rayuwa a duk lokacin da wani al'amari zai shafi kasuwancin duniya, yayin da ake fuskantar har-har da mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwan kasuwanci a tekun Maliya.
Kasashen Afirka abinda za su yi su fita daga cikin waɗannan damuwoyi shine su inganta kasuwanci tsakanin su, kamar yadda suka shiga yarjejeniya na Africa Continental Free Trade Agreement.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da Halima Abdurrauf ta shirya za ta gabatar, da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar ke yi da Hamas, yana mai cewa har sai sun yi galaba kafin su dakata. Yayin da dakarun kasar ke ci gaba da kai harare a yankin Gaza a jajiberin da yakin ya cika kwana 100 da barkewa. Wannan sabon yaki ya faro ne tun bayan hari da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoban bara, wanda ya kasance mafi muni a tarihin kasar. Sama da mutum 1,200 harin na Hamas ya halaka, yayin da hararen martani da Isra'ila ta kai a Gaza ya halaka kusan mutum 24,000. Wanda wannan shine kaso daya na adadin al'ummar Falastinawa a yankin. A gefe guda kuma dubban mutane ne suka fara gangami a Tel Aviv, babban birnin kasar ta Isra'ila, a daren Asabar. Suna kira ga gwamnatin Isra'ila da ta dawo musu da mutanen da aka yi garkuwa da su, yayin da suka cika kwana 100 a hannun Hamas. Shugabanni daga kasashen duniya na ci gaba da yin tsokaci bayan da dan takarar jam'iyyar mai mulki ta DPP Lai Ching-te ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar Asabar a Taiwan. Jam'iyyar ta DPP na dabbaka kidar ware kanta daga China da kuma yin watsi da ikirarin da hukumomin Beijing ke yi na mallakar yankin. Cikin wata sanarwa da ofishinta a Taiwan ya fitar, China ta ce nasarar Lai ba za ta sauya alakar da ke tsakanin China da Taiwan ba. Sanarwar ta kara da cewa sakamakon zaben ya nuna cewa nasarar da jam'iyyar ta DPP ta samu bata nuna cewa tana da goyon bayan daukacin al'ummar tsibirin na Taiwan ba. A nashi tsokacin shugaban Amurka Joe Biden tun gabanin a bude rumfunan zabe, yayi gargadi ga masu kokarin yin katsalandan a zaben. Tsohon Prime Minister Burtaniya David Cameron ya mika sakon taya murna ga Lai, yana mai fatan Taiwan da China za su yi kokari su bi tafarkin sasanta bambancin da ke tsakanin su. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito cewa jama'a da dama sun barke da murna a Taipei bayan da aka sanar da Lai a matsayin wanda ya lashe zaben. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kai ziyara a yankin arewacin tsakiyar kasar a karon farko bayan mummunar girgizar kasar da ta auku a ranar 1 ga watan Janairu. Ziyarar ta Kishida na da alaka da koken da ake yi na tafiyar hawainiya da aikin bada agaji ke yi, da kuma yaduwar cututtuka a sansanonin da masu gudun hijira ke zaune. Girgizar mai karfin maki 7.6 ta halaka mutum 220, sannan mutum 26 sun mutu yayin da ta jikkata wasu daruruwa. Sama da mutum 20,000 mafi akasarin waɗanda gidajensu suka lalace, na neman mafaka a makarantu da cibiyoyi 400 a cewar hukumar kiyaye haɗura. Lalacewar da hanyoyi suka yi sanadiyar wannan iftila'i ta kawo cikas ga ayyukan ceto, ko da ke wancin kayayyakin tallafi da aka aika yankin ya kai ga wasu mabukata, yayin da wasu ɗaruruwa ke korafin rashin samun tallafin. Girgizar kasar ta fi shafar garuruwan Noto, Wajima da Suzu, waɗanda rabin mazauna waɗannan yankuna da tawani, lamarin da ke ƙara jefa lafiyarsu cikin haɗari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Masana tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan jiragen yaƙi na zamani 12 da Najeriya za ta sayar daga ƙasar Rasha a ƙoƙarin ta na ci gaba da tunkara ƙalubalen tsaro da yaƙin yaƙi-cinyewa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Gwamnatin da ta gabata ne dai ta sanya hannu da ƙasar Rasha akan yarjejeniyar samarwa Najeriya jiragen yaƙi masu saukar ungulu na zamani ƴan yayi samfurin Mi-45 guda 12. An cimma hakan ne a matsayin wani bangare na yarjejeniyar haɗin kai tsakanin Rasha da Afirka a ƙoƙarin da Moscow ke yi na ƙara ingizanta a ƙasashen Afirka. A cewar tsohon soja da ya taka rawa a rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya Garis Gololo, samarwa Najeriya waɗannan jiragen yaƙi tamkar zani ne ta tattada muje.
Jiragen da ake so a saya daga Russia din, jiragen za su yi aiki sosai sosai a Najeriya, kuma tare kasa kamar Najeriya wannan jiragen aka sayo su zai taimaka muna kan kallafa wannan mugaye din, saboda jirgi din yana da tashin sa daban ne da wasu jirage din, kuma me din sa wanda aka yi shi in daban ne. Kasar Russia su yanda suke jiragen su da kansu suke jiragen su, kuma su goda shi tukun a kasan kami karkasa ya ka tafi, saboda na ji wajen na gani.
Ganin kuma cewar Najeriya ta kwalla faranta akan waɗannan jiragen yaƙi na Mi-35, to shin ko menene inganci da muhimmancin su, musamman gani irin fafatawar da Najeriya ke yi da ƴan ta'adda da kuma ƴan bindiga a sassa daban-daban na kasar? Tambayar kenan da na yi wa Hausa Mai Ritaya a rundunar sojin saman Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salman.
Wannan jirgi masu sauka angulu su ne ya kamata daman ainihin irin jiragen da ya kamata a yi wannan yaƙi da su na yaƙin sunkuru. Kamar yadda muka sani a baya, irin waɗannan jiragen sun yi hoɓɓasa a fagen fama domin suna da capability za a iya zuwa da su a ga inda waɗannan ƴan ta'addan suke, kuma a bi su za su iya ɗaukan dakare zuwa inda ake son su sauka, saboda abin da ake cewa quick response. Kuma daman dai su waɗannan irin waɗannan jiragen an kera su ne musamman don irin waɗannan yaƙin na sunkuru ko kuma irin yaƙin da Najeriya ta samu kanta a ciki. Saboda haka abun murna ne, kowane aiki yana da nashi kayan aiki. Yaƙin sunkuru tun daga irin yaƙin da Amerika ta yi a Vietnam da ma na baya ya nuna cewa abin da ya dace na makamin da ya kamata a amfani da shi wannan shi ne wannan yaƙi, wato jirgi mai sauka angulu.
Daga bisani Garis Gololo ya sake jaddada muhimmancin jiragen yaƙin ga Najeriya.
Sayan wannan jirgi din nan muhimmi ne sosai a wajen Najeriya, kuma jirgin nasu zai iya amfani a ƙasar Najeriya tare din kamar na Maiduguri din ko na Zamfara ko na Naija din nan, saboda wannan dufu-dufu din dama shi ya saba dama wajen su suna da fore, so zai taimaka mana sosai akan wannan yaƙin da ƴan ta'addan nan.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasiri ko akasin haka da waɗannan jirage za su yi idan an kawo su. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo don mana da ƙarshen labaran duniyar.
Wani ramin haƙar ma'adinai da mutane yake haƙa ba bisa ƙa'ida ba ya halaka mutum 22 a arewacin Tanzania bayan da ya rufta. Wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ne ya bayyana haka a ranar Lahadi bayan ruwan sama da aka tafka, kamar da kamfanin jallancin labarai na Reuters ya ruwaito. Lamarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar Asabar a yankin da ake kira Simiyu, bayan da wasu mutane masu shekaru 24 zuwa 38 suke haƙar ma'adinai a yankin wanda hukumomi suka haramta yin aiki a wurin. Kwamishina a gundumar Samun Simalange ya faɗa wa Reuters cewa mutanen sun ɗunguma zuwa yankin ne bayan da suka gano akwai ma'adinai gabanin gwamnati ta bada izinin fara aiki a yankin. ya kara da cewa tun daga ranar Juma'a mutanen suka fara hakar ma'adinan amma sai a ranar Asabar wani yankin ramin da suke ciki ya rufta ya rufe su baki daya wani amon wutar dutse da ya auku a kudu maso yammacin kasar Ashland a karo na biyu cikin kasa da wata guda ya kurara zuwa wata unguwa dake kusa da dutsen lamarin ya faru ne a ranar Lahadi da misalin karfe 8 na safe a gogon yankin bayan wata girgizar kasa da aka yi a garin da ake kira Grindavik a cewar hukumar kula da yanayi a kasar ta Iceland a watan Nuwamba aka taba kwashe mazauna wannan yanki aka kai su wani matsuguni inda suka zauna har tsawon makonni 6 bayan wasu jerin girgizar kasa da aka fuskanta inda daga baya kuma wannan ibtila'i na aman wutar dutse ya auku lokaci mafi muni da irin wannan hadarin ya faru shine a shekarar 2010 inda hayakin tokar da duwatsun suka fitar ya kai ga hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar yankin nahiyar Turai.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hare-haren da mayakan Houthi ke kaiwa jiragen ruwa na kasuwanci a yankin tekun Maliya na shafar sha'anin kasuwanci a wasu sassan duniya a cewar masana. Lamarin da ya sa Amurka da kawayenta suke daukan matakin soji akan mayakan na Houthi waɗanda suka ce suna kaikaitar jiragen ruwa da suke nufar Isra'ila ne. Ko ta yaya wannan al'amari zai iya shafar nahiyar Afirka? Tambayar kenan da Mahmud Lalo ya yi wa masanin tattalin arziki Yushawa Aliyu wanda ya fara da bayani kan muhimmancin wannan yaki na teku da jiragen ke ratsawa.
Malam Mahmud, wannan mashigi wanda ya raba daular Larabawa da kasashen Afrika wanda kuma yana da muhimmanci sosai wajen kasuwancin duniya ta ruwa wanda kuma ya dade yana ba da gudunmuwa na rarraba kayayyaki da suka hada da hatsi da mai da gas da sauran kayayyakin more rayuwa wanda kuma ya kai kusan kashi 12 cikin 100 na kasuwancin da ake a duniya zai yi ta'adi sosai ga tattalin arzikin duniya.
To kamar wani irin tasiri waɗannan hare-hare za su yi ga tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka duba da cewa akwai kwantenoni dauke da kayayyaki da ake kaiwa nahiyar?
Farko za a dauki dogon lokaci kafin abubuwan da za a samu na kasuwa ta same su. Na biyu kuma zai sake shafan abinci wanda kasar Afrika musamman Jaziratul Arab kasashen da suka hada da su Egypt da sauransu wanda suka mai da kasuwancin su ta yankin daular Turawa wato Europe wanda kuma ake dauko wadannan abinci shi ma wannan tsaiko zai haifar da canje-canjen farashi zai kuma haifar da wasu sababbin rigingimu sannan kuma zai dada ta'azzara karancin abinci musamman ga nahiyar Afrika wacce ta dogara sosai wajen samu wasu abubuwa da suke gina tattalin arzikin su ko dai ta man fetur ko kuma ta tataccen man fetur kai hadda abinci musamman ma alkama wacce take da asali a kasar Ukraine da Russia wanda su ma suna yaki wanda kuma ake ci gaba da samun matsaloli a farashin.
Wasu za su iya cewa menene kamar dalilin da ya sa waɗannan mayaka na Houthi da ake zargi suke kaiwa jiragen 'yan kasuwar hari?
Wannan hare-hare da 'yan Houthi suke kaiwa ta ruwa yana da alaka da wannan rigima da ke faruwa tsakanin kasar Isra'ila da kungiyar Hamas wanda su ma wasu abokai ne na waɗannan ƙungiya ta Houthi waɗanda su ma suna neman su taka nasu irin rawan ko kuma suna da burin cimma wasu nasabobi da suka sa a gaba amma a zahiri da su ɗin da abinda muke fitarwa ta wannan yankin da abinda ake shigo da shi duk farashin shi zai canza wanda kuma zai shafi bunƙasan tattalin arziki na duniya gaba ɗaya musamman kuma ƙasashen Afirka wanda suka dogara wajen fitar da kayayyakin da suka samar daga nau'in gonaki ko kuma ma'adinai da kuma samun kayayyakin da ake shigo da su da ya hada da abinci da kuma wasu abubuwa da ke gina tattalin arzikin su saboda haka lallai akwai matsaloli masu girma wanda suka ta'allaka da wannan rigima da ake yi kuma wanda zai shafi tattalin arzikin mutane.
To malam Shehu, ina mafita ga wannan matsala ta fuskar kasuwanci musamman ga kasashen nahiyar Afirka da ake hasashen su ma abin zai shafa duk da cewa dai Amurka da wasu kasashen Turai suna yakar waɗannan masu kai hari a tekun.
Wato Malam Mahmud, kasashen Afirka abinda za su yi su fita daga cikin waɗannan damuwoyi shine su inganta kasuwanci tsakanin su, kamar yadda suka shiga yarjejeniya na Africa Continental Free Trade Agreement. A zauna in abinci ne za a samar a Afirka, akwai yanayin da za a samar da shi. Idan masana'antu ne za a samar da abubuwan da za a gina tattalin arzikin ƙasa, akwai shi. In ilimi ne, akwai shi. Saboda haka dole ne kasashen Afirka su dawo su rage rigingimu da ke tsakanin su, su samar da zaman lafiya ma ita kanta nahiyar, sannan kuma a samar da bunƙasar tattalin arzikin ƙasa wanda zai dogara da ƴan Afirka da kasuwanci tsakanin su da kuma cigaban kimiyya tsakanin su.
Masanin tattalin arziki Shehu Aliyu kenan a hirarsa da Mahmud Lalo. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar ta BOA Africa a kan mita 102.5. Haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lalle. Marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wata matashiya da ta kware a wajen ɗauka tare da wallafa bidiyoyin girke-girken zamani masu ilmantarwa a kafofin sada zumunta, wanda ke matsayin wani bangare na content creation a Turanci, don ɗaukan darasi ga matasa kan yadda za su riƙa samun kuɗaɗen shiga da kafofinsu na yanar gizo. Content creation dai na nufin haɗa faya-fayan bidiyoyi, rubuce-rubucen ra'ayoyi, tallace-tallace da dai sauransu a kafofin sada zumunta. Yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da matashiyar da ke amfani da kafofinta wajen ɗaukan ƙayatattun bidiyoyin ilmantarwa akan yadda matasa 'yan uwanta za su riƙa samun kuɗaɗen shiga, wacce za ta fara da gabatar da kanta da yadda ta fara ɗaukan bidiyoyin abinci.
Assalamu alaikum, sunana Maryam Sa'idu, wacce aka fi sani da Chef Ma a shafukan sada zumunta. Ni 'yar asalin Kwantagore ce a jihar Niger, amma an haife ni a Katsina, kuma a Katsina na girma. Na yi karatu a Jami'ar Umar Musa Aduwa da ke a cikin jihar Katsina. Ni ma abociyar son duk wani abu da ya kunshi abinci ne, sai na fara da siyar da samosa a jami'a, wanda na koya a wurin antina, wato antumurja. Da wannan kuɗin da nake samu idan na siyar shi, nake siyan data, sannan har ma in siya ingredients, abubuwan da nake bukata wanda zan dafa in dauka video, kuma sannan in wallafa shi a shafukan sada zumunta. So daga nan dai sai na dauka passion na daukan abinci, sai duk lokacin da na dafa wani abinci ina dauka ina dan sakawa haka a shafin. So sai Instagram suna man suggesting din irin mutane waɗanda suke yin shigen abin da nake yi. So daga nan sai na dauka inspiration a wani page da na gani mai suna Kiki Foodies da Diary of a Kitchen Lover. So gaskiya tun daga nan sai nazo ina video na abinci, nima ina sakawa, ko dai a lokacin ban wani kware ba, to amma dai alhamdulillahi kadan kadan dai ina tayi ina tayi har nazo na zamana a haka.
Shin akwai wani aikin da kika taba yi da ya kara miki ƙarfin gwiwa ci gaba da wannan sana'ar taki?
So kawai wata rana dai ina zaune, sai wani kamfani ya kira ni cewa suna so zan masa aiki, zan masa video da nake yi da product din su kenan, sannan kuma suna so in wallafa. So gaskiya a lokacin na ji dadi sosai, saboda ina ga shine ma karo na na farko da aka fara cewa okay ana son video dina, kuma sannan ana so a biya ni kuɗi in yi video, kuma sannan in yi posting. So gaskiya daga nan dai haka ne ci gaba da yi kadan kadan, tunda na yi ma wannan kamfanin sai su ma wasu suka yi ta zuwa kadan kadan dai alhamdulillah har muka kai inda muke.
To akasarin ƴan uwanki masu irin sana'ar da kike sun faraja akan koyar da girke-girken zamani, me yasa kika karkata ga bangaren daukan bidiyoyi?
Gaskiya na fi mai da hankali akan koyarwa mutane da za su dauka bidiyoyi na abinci, ko ma na menene content creation kenan a general, yanda za su samu kuɗi da wannan kuma sannan yanda za su samu followers. Akwai hanyoyi da dama da za ka samu kuɗi akan content creation wanda ba dole sai ma company yayi rikin ɗinka bane suna so ka masa aiki which is more popular. Na fi koya wannan bisa ga online cooking classes haka wanda za a ringa koya mutane abinci da Ramadan ko kuma da sallah haka a ce ku zo ku koyi recipe saboda ni ina ganin wannan already ina koya muku shi a page na. Duk wani abincin da nake so ku iya ko nake so in sharing da ku so already ina posting din shi a shafi na. To shi yasa gaskiya ban mai da hankali ba kuma ga wannan shafin na koya girke-girke. Na fi mai da hankali kan na koya wa mutane yanda za su dauka bidiyoyin su kamar yanda nake dauka bidiyoyi masu quality da dai sauransu. Kuma alhamdulillahi na samu karbuwa sosai har dai na wannan koyarwan daukan content creation din nan saboda akalla na samu mutane sama da 150 waɗanda suka rijista suka koya wannan abun kuma sun ji dadi sosai kuma ni ma na ji dadi sosai saboda kaga mutun ya ƙari da kai kuma mutane suna so su koya abun ba su samu opportunity na wanda zai koya musu ba to sai zamana cewa ni ce wanda zan koya musu kuma alhamdulillah sun koya na kuma koya musu a harshen Hausa da kuma harshen Turanci saboda bana son ya zamana akwai dalilin da zai sa ka ce kana so ka koya abu amma ba za ka yi ba saboda bambantuwan harshe wannan sana'a ce wanda za ka yi ma a inda kake koma ina ka tsinci kanka
ya kuma batun kyautar giveaway kuma shin akwai masu daukan nauyi
batun giveaway kuma wannan abu ne wanda gaskiya yana ƙara maka followers yana ƙara sa mutane kuma su ma su tsaya su jajirce a pagein ka even though ina amfani da su CTS wato kira zuwa ga IT ina amfani da su hook so wannan giveaway din gaskiya yana taimakawa sosai yana taimaka mutane su makale a jikin page na ni nake daukan nauyin giveaway din da duk nake yi akan page na saboda ina ganin shi akan hanya ce da zan giving back to community na wato followers ina waɗanda suke bibiya na a shafuka na saboda su suke bani wannan support din da kuma engagement din da nake samu wanda har ma company suke rikin ina suna so in musu aiki da sauransu to maganan gaskiya wannan yana daga cikin dalilin da yasa duk bayan dan lokaci nake dan yin wannan giveaway din saboda su ma su ji dadi kuma sannan su ci gaba da bani wannan support din da suke yi a shafi na
to yanzu menene burinki kan wannan sana'ar kuma wanne tasiri ke son ki nan da yan shekaru
alhamdulillah ina da burika ba daya ba ba biyu ba to amma dai zan yi emphasizing kan ina so ya zamana cewa ina cikin waɗanda za su taimaka wa ƴan uwa na matasa domin su tashi su nema sannan kuma ina so na zamana cewa wata ficacciyar wadda idan ana maganar masu abinci da ke arewa to insha Allah aka juya za a ga sunana akan layi so wannan shine ketare daga arewa kuma ina so ya zamana ni ce wacce zan yi representing arewa baki daya in dai ana maganar wato wallafa video na abinci a shafukan sada zumunta har dai YouTube to insha Allah ina zama mun kusa kai wannan matsayi
madalla alƙalaman kirdiga da sun yi da cewa matasan arewa musamman mata sun ƙara yunkuro wajen neman kuɗaɗen shiga a basa sana'o'in da suke yi a kafofin sada zumunta lamarin da masana tattalin arziki ke ganin cewa zai ƙara rage matsalar zaman kashe wando ta da bunƙasa tattalin arzikin Najeriya to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke muna fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito ne daga Lawal Sani na Kawu Daura yace assalamu alaikum murya Amurka ku isar da sako na zuwa ga yan siyasar ƙasa ta Najeriya cewa su rinka tunawa da mutuwa yayin da suke kan kujerar mulki domin ba da wamammiya ba ce kuma akwai hisabi bayan mutuwa sako na gaba ya fito ne daga Sama'ila Aganas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar yace salam biyo Hausa hakika wannan hukunce da kotun koli ta yanke kan zabukan jihohin Kano Zamfara Plateau Lagos Akwa Ibom da kuma Abia ya nuna cewa gaskiya an samu zaman lafiya da ma samun dorewar karfin demokradiyyar kasar mu Najeriya Allah ya tabbatar da yin adalcin waɗannan gwamnati a jihohin su assalamu alaikum biyoyi Hausa muna lale marhabin da fara aiki a matatan man Dangote dake Lagos da fatar Allah ya sa haka ya zama sanadiyar saukar farashin man fetur a Najeriya sako daga Sani mai langalange Yalwa Yauri. Sai sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruku Mahe Karuga Sokoto. Suka ce muna taya waɗanda suka samu nasara a kotun kolin murna da fatar za su mai da hankali wajen kawo dabaru waɗanda za su dawo da arewacin Najeriya cikin hayyacin sa. Domin gaskiya yanzu yankin yana cikin kalubale kala-kala musamman rashin tsaro da tabarbarewar tattalin arziki. Sako daga Jamila da Fatima ta Rado Salati goma ga Annabi Rijau da Ishan Usain Dangote Karasuwa da Maryam Babaga na Alhaji Nuciya wacce kal tare da Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce ya kamata malaman mu na addinin Islama su tsunduma cikin siyasar Najeriya domin su kadai ne za su iya fidda kasar mu cikin halin da take ciki. Kuma duk yadda masa ta baci ta fi kashin shanu a ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa su yi amfani da shawaran mu domin mu gudu tare mu tsira tare. Sako daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasi Unguwar Tudu da Ahmadu Mamman Bande suka ce salam biyoyi Hausa, muna kira ga shugaban mulkin sojan Niger General Abdulrahman Chani ya duba halin kunci da al'ummar Niger suka shiga sakamakon takunkumin kungiyar ECOWAS. Ya kamata ya rage kudin man fetur da kudin harajin shigo da kayan masarufi ko al'ummar Niger sa samu saukin rayuwa. Allah kawo daidaituwar al'amura a Niger, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya. Suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta fara bincike tare da sallamar jami'an gwamnati masu shaidar digiri ɗan kwatano kana ta mai gurbin su da na 'yan cikin gida. To madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya takaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar ke yi da Hamas, yana mai cewa har sai sun yi galaba kafin su dakata, yayin da dakarun kasar ke ci gaba da kai hare-hare a yankin Gaza a jajiberin da yakin ya cika kwana 100 da barkewa. Wannan sabon yaki ya faro ne tun bayan hari da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoban bara, wanda ya kasance mafi muni a tarihin kasar. Sama da mutum 1,200 harin na Hamas ya halaka, yayin da har-haren martani da Isra'ila ta kai a Gaza ya halaka kusan mutum 24,000, wanda wannan shine kaso 1 na adadin al'ummar Falastinawa a yankin. Shugabanni daga kasashen duniya na ci gaba da yin tsokaci bayan da dan takarar jam'iyyar mai mulki ta DPP Lai Ching-te ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar Asabar a Taiwan. Jam'iyyar ta DPP na dabbaka kidar ware kanta daga China da kuma yin watsi da ikirarin da hukumomin Beijing ke yi na mallakar yankin. Cikin wata sanarwa da ofishinta a Taiwan ya fitar, China ta ce nasarar Lai ba za ta sauya alakar da ke tsakanin China da Taiwan ba. Sanarwar ta kara da cewa sakamakon zaben ya nuna cewa nasarar da jam'iyyar ta DPP ta samu ba ta nuna cewa tana da goyon bayan daukacin al'ummar tsibirin na Taiwan ba. A nashi tsokacin shugaban Amurka Joe Biden tun gabanin a buɗe rumfunan zaɓe ya yi gargaɗi ga masu ƙoƙarin yin katsalandan a zaɓen. Wani ramin haƙar ma'adinai da mutane yake haƙa ba bisa ƙa'ida ba ya halaka mutum 22 a arewacin Tanzania bayan da ya rufta. Wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ne ya bayyana haka a ranar Lahadi bayan ruwan sama da aka tafka, kamar da kamfanin jallancin labarai na Reuters ya rawaito. Lamarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar Asabar a yankin da ake kira Simiyu, bayan da wasu mutane masu shekaru 24 zuwa 38 suke haƙar ma'adinai a yankin wanda hukumomi suka haramta yin aiki a wurin.
To masu sauraro, yanzu haka dai Najeriya na can na barjagumi tare da ƙasar Equatorial Guinea, inda kowanne yana da ci ɗaya. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Fiona da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku. Assalamu alaikum.